Lafiya uwar jiki babu mai fici da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san irin illar da ke tattare da yin ba haya ko bayan gida barkati a duk inda mutum ya ga dama? Kuma ko kun san cewa Najeriya ita ce ƙasa ta uku a duniya wadda ta fi kowace ƙasa fama da wannan matsala ta rashin wadataccen keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida? Abinda wannan fili zai duba kenan, kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. 19 ga watan Nuwamba rana ce da aka keɓe domin nazarin matsalar rashin isassun keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida da yadda za a magance wannan matsala. Rashin wadatattun keɓaɓɓun wuraren ba haya ko kuma bayan gida da wasu mutane ke shiga daji ko kuma duk inda suka ga dama su yi ba haya, musamman a ƙasashe kamar Najeriya. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a taƙaice ta ce kimanin kashi 28.5 na al'ummar Najeriya, kimanin mutane miliyan 58 ko 7 kenan, ba su da sukunin samun keɓaɓɓun wuraren yin ba haya, a saboda haka duk inda suka ga dama suke zuwa su yi bayan gida. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ma cewa ta yi mutum ɗaya cikin mutane huɗu a Najeriya yana ba haya ne a inda ya ga dama. Dr. Mustapha Munir ƙwararre ne akan cututtukan da suke saurin yaɗuwa, wanda ya yi nazari mai zurfi ta wannan fanni. A halin yanzu yana aiki ne a sashen bincike da nazarin cututtuka masu saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh, jihar Pennsylvania nan Amurka. To na tuntuɓi Dr. Mustapha Munir da ya yi mana bayanin illar da ke tattare da yin bayan gida barkace a duk inda mutum ya ga dama.
Na farko dai wato ƙididdiga nan da ta nuna cewa mutane sama da miliyan 58 a Najeriya ba su da takamaimai keɓattacen wajen bayan gida abu ne mai barazana matuƙa ga cutar ga lafiyar mutane a Najeriya. Kuma abin takaici shine ƙasarmu ta Najeriya ta zo lamba ta uku a ƙididdigar da aka yi a duniya akan ƙasashen da suke da ƙarancin yawan jama'a da ba su da keɓantaccen wajen bayan gida. Shi kuma bayan gida ɗin nan wato kamar yanda muka sani a al'adance da kuma addinance ƙazanta ce. Ƙazanta ce cuta ce take fita daga jikin mutum, wanda idan aka bar shi aka yi a haka sasakai aka yi shi a fili a waje zai iya shiga ruwa, saboda idan an yi ruwan sama zai je kogi ko ƙorama ko rijiya ya bi ta ƙasar ya shiga da wannan cutar cikin ruwan sha da ruwan da za mu yi amfani da shi yau da kullum, ko kuma iska ta kwaso shi ta zuba a kan abinciccikanmu da gidajenmu da abin da muke ci ko a kasuwanni. Musamman mu a Najeriya da yawanci kasuwanninmu haka suke a buɗe a waje, akwai ƙura da za ta iya shiga su ko ta hanyar ruwa ko ta hanyar abinci, duk inda aka yi ba haya a waje a fili zai dawo ne ya zama cutar da ta fita daga jikinmu da Allah ya fitar mana da ita daga jikinmu, mu kuma sakacinmu ya sa
muka sake mu da
dawo jawuwa. Kuma mafi akasarin miyagun cututtuka da aka sani wanda ta fi shahara shi ne cutar kwalara. Sun ga kusan wannan shi ne matakin da yadda ake ɗaukanta. Idan aka yi bayan gida ba a killace shi ba kuma a tsaftace, mutum bai tsaftace kansa ba, bai tsaftace hannunsa ba, ba a yi bayan gida inda kuma zai zama bai samu ya dawo ba. Idan ya bi ko ta ruwa ko ta abinci yadda misalinsa ba shi ne sai ya dawo ya shigo cikin al'umma ya zama annoba.
Kakai bayanin wannan matsala ya faru ne a kan rashin isasshen ko kuma wadataccen wuraren da aka keɓe domin mutane su je su yi bayan gida. yaya mutane za su taimaka ma kansu?
Kiya ne, wato lallai jama'a dole a wannan mataki ne na dole sai al'umma ta taimaki kanta da kanta. Dole mutane da suke zaune a muhallansu, a gidajensu, a unguwanninsu, da kasuwanni, da duk gudaransu da jama'a suke gudanar da harkar rayuwarsu, tashoshin mota da sauransu, dole su a zauna a fidda tsari wanda za a samu wadataccen bayan gida. Idan kasuwa ce, kungiyar 'yan kasuwa ta fitar da tsarin da za a haɗa a gina wadataccen bayan gida, yanda da wanda ya zo kasuwa da wanda ya zo cin kasuwa da kuma wanda yake ɗan kasuwa suna da waje. Idan unguwa ne haka, idan gida ne haka, idan kuma al'umma ne, ko a karkara ko a ƙauye, saboda ba zai yiwu a ce kamar yanda mutanenmu wani lokacin sai a zauna a ce ai sai gwamnati ta zo, kaga ba zai yiwu gwamnati ta bi gida-gida, lungu-lungu, kasuwa-kasuwa, sako-sako ta samar da wajen bayan gida ba.
To,
saboda haka.
To ka san akwai, duk da ka ba da wannan shawara aka cewa kamar wuraren da mutane ke taruwa, kasuwanni, tashoshin mota da su wurare, gidaje da sauransu, mutane su yi kokari su samu keɓaɓɓen wurin da za a je a yi bayan gida. To, akwai wasu mutane duk da haka ɗin, ban san ya zan bayyana wannan abin ba, sun gwammace dai kawai su in sun ji bayan gidan ko kuma suna son su yi bahayansu su je daji, ko kuma su je duk wani keɓaɓɓen wuri da suka samu, kawai su tsuguna a nan su yi abin da za su yi su tashi. Ga irin wannan mutane me za ka ce musu, doctor?
To, shi ne suna, wato duk wanda ya wannan yana yi wa illa ba wai kanshi shi kaɗai ba, da kuma al'umma. Saboda an lissafa an ga cewa mafi akasari na yawan cututtukan amai da gudawa, da wasu cututtuka ma irin su tsangiya, irin su zazzabin typhoid, cututtuka kala mafi wato babban kaso na da yawa daga cikin cututtukan da suke addabar jama'a suna zuwa ne ta bangaren rashin kula da bayan gida. Sannan kuma idan mutum yana ga sauki ne ya jeji ko meye bayan gida, idan fa cuta ta kama shi haka za a fara kai kawo zuwa asibiti, a je ana nema wani lokacin garin likita ma ya gagara, an ga likita a samu a sayi magani, shi ma matsala. Kuma duk inda mutum ya bar aikinsa, ya bar sana'a, ko idan matar gida ce ta bar 'ya'yanta, ta bar abin nan, kaga wannan shi ma matsala ne. Mutum bai ba karfin da za a nema abinci, ko za a nema halal, ko za a yi harkoki, zai zama mutum yana ta kai kawo. Idan kuma abu ya zo da ajali ma, ya zama mutum ko shi kanshi ko shi da wasu na kusa da shi ma wannan ya yi sanadiyyar ajalinsu.
To, su kuma hukumomi akwai wani matakin da za su ɗauka na taimakawa na ganin an magance wannan matsala?
To, ita hukuma a komai tana da rawa, komai tana da ruwa da tsaki a ciki. Na farko, wayar da kan jama'a. Na biyu, samar da ingantattun guraren bayan gida da banɗakuna a waje, a guraren da yake hurumin gwamnati ne, a makarantu, a duk gurare kamar irin kasuwanni, kamar karamar hukuma da take karɓa haraji za ta yi amfani da wannan harajin da take karɓa na wajen 'yan kasuwa ta inganta musu wannan. Sannan kuma sai wajen ɓangaren sa doka da tabbatar da ita, gwamnati za ta iya shigowa bayan ta wayarwa da mutane kai, bayan kuma inda za ta iya samar da guraren banɗakuna, ta samar za ta iya sa doka wacce za ta fitar da tsari a kan wasu gurare, musamman guraren da suke da kusanci da kasuwanni ko waje dai da jama'a suke taruwa da yawa. Wannan ko ina ma ba a so ya zama akwai bayan gida, amma duk inda yake kusa da kasuwa, inga mutane za su zo daga unguwanninsu, daga garuruwa daban-daban, sannan da abin da suka kwasa kowa zai mai da gidanshi. To, kaga wannan guri ne da zai zama irin waɗannan abubuwan za cuta take saurin yaduwa, makaranta, kasuwa, ko duk wani waje da mutane suke taruwa, waje ne da ake aka fi bashi mahimmanci wajen kula da yaduwar cuta. Saboda nan ne gunda in cuta ta shiga ɗan ƙaramin lokaci sai ta bazu ta yadu ta shiga gurare da yawa. So, gwamnati za ta iya sa ido ta sa doka, ta bayan ta wayarwa da mutane, jama'a kan cewa da an wayar da kan jama'a kuma sai a sa musu doka dan wanda kuma bai ji ba a hukunta shi a bashi a ladabtar da mutum daidai da laifinsa.
Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. To da yake muna da dan sauran lokaci bari likitan ku Dr. Muhammad Ladai ya shigo wannan zauri ya amsa kaɗan daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
Za mu fara ne da tambayar takwarata. To.
To.
Jummai Sa'idu Alhassan Al-Liman.
To.
To likita tana ce tana so ne ka mata bayani shin me ke jawo wai cutar na dada tsayuwar harshe ga mata masu juna biyu. An ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan soja. Likita akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta daddace?
Eh akwai haka Hajiya, akwai abubuwan da ke sa ba cuta bane, rashin wadansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci. Akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum ke so irin rukuna na ba din nan, to shi mai kamar na ba din nan da na cha din nan suna da muhimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in mace mai juna biyu ba ta da shi yanda ya kamata, za ga wani lokaci za ga idan ta ma yana kamar kaikayi irin su bakinta da leɓenta da kuma za ga suna kamar tsamin kamar suna ciwo haka, har da gefen bakinta ma ya tsatsage da harshe, duk waɗannan na faruwa. Shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo.
To.
Ake jona awo din nan, shi yasa a wani lokaci akan ba da magunguna, akwai masu rukunoni da wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada.
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.
Ba mai hoje da ni ba ta ba mai hoje da ni a san da ce aka ce duniya ana ta wani sani ba ana rawa ku ba ta ba mai hoje da ni a san da ce aka ce duniya ana ta wani sani ba ana rawa